ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren Lahdi ne wanda ya daidai da daren 12 ga watan Rajab. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 4 ga watan July shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 85 daga cikin jerengiyar karatutukan littafin Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi sun lura da kyau, a wajen sanar da kwanan wata muka ce an shiga watan Rajab. Watan Rajab yana ɗaya daga cikin ainihin watanni waɗanda tun a jahiliya suna girmama shi, ba sa yin yaƙi ainihin a cikin shi. Wannan ita ce ma'ana alfarma da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin dunkule ya kirayi wasɗansu watanni a cikin ainihin Alƙur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin fassara da cewa su ne ainihin watan Rajab da watan Zulqa'ada da watan Zulhijja da kuma watan Almuharram. Wannan ita ce alfarmar da ake nufi, amma ba ana nufin cewa asalin wannan wata na Rajab yana da wasu ibadoji na musamman. Salloli ne, azumin mukane, wasu ado ne da kawa da ya cancanta ko ya sunnanta a yi su a ciki. Gaskiya saboda Allah shine nake so in yi amfani da wannan damar dan in fadakar. Ya shahara a wurin malumma a kasar nan tamu da limaman juma'a da masu wa'azi suna wa'azantar da mutane akan falalar azumin watan Rajab, watan da aka fi sani a ƙasar Hausa da cewa azumin tsofaffi. Abin tambaya shine, shi dai azumi ibada ce, ibada ku ba a shar'anta sai da dalili na Alƙur'ani ko na hadisi, ba a dalili wanda zai zama sabanin wannan ba. Lallai tunda al'amarin haka ne, to ko ya tabbata a cikin sunna cewa wannan ainihin wata na Rajab yana da wata falala ta musamman wadda za ta shar'anta a yi azumi a ciki ko kuma a ainihin wato sallah, hakikanin al'amari malamai na hadisi sun tabbatar da cewa babu wani dalili da zai shar'anta wannan a cikin addinin musulunci. Al-Imam Al-Harawi ya rubuta littafi musamman domin bayyana hadisan da suka zo dangane da ainihin wato azumin tsofaffi cewa ba shi da asali. Hakanan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, to da yake littafin Ibn Hajar Al-Asqalani ya gina shi ne akan littafin Al-Harawi, dan haka sai naga in takaita mana in zo mana da wannan littafi kadai dan in nuna muku shi ga waɗanda suke so su je su photostat, sai su je su photostat. Ba zama za mu karanta komai daga ciki ba, insha Allah ta'ala nayi mana alƙawarin za mu yi wannan littafi ɗauki ɗaiɗe a daidai lokacin da za mu je babi dangane da azumi, za mu tattauna waɗannan al'amuran insha Allah ta'ala. Domin na daga cikin salo da za mu ɗauka na karatun Sahihul Bukhari, idan muka kai babin da ke bayani akan ibadoji irin salloli da makamantansu, kaifiya ta sallah, kaifiya ta azumi, zakka, hajji da makamantansu, za mu ɗauki ɗabi'ar da babban malamin hadisi Ash-Shaykhul Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ɗauka a cikin mafi yawancin littattafan shi, Allah ya gafarta mishi. Shine idan Albani ya rubuta littafi akan wata mas'ala wadda take da matuƙar muhimmanci, sai kuma ya bibiyi bidiyoyin da aka makala wannan mas'ala, sai tsaya sai tattauna ɗaya bayan ɗaya ya bincike a cikin littafan malaman duniya. Daga cikin littafan da ya aikata haka akwai ainihin littafin Hajjatun Nabi كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم da ya gama bayani dangane da hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kuma ya koma ya dibo bid'ul hajj, bid'o'in haji, bid'ar daura harami, bid'ar daukar harama, bid'ar arafa, bid'ar da ake a Muzdalifa, bid'ar da ake wajen kaza, bid'ar miƙati, bid'o'i ya tattara su baki ɗaya. Sa'annan yazo ya rubuta littafin Ahkamul Jana'izi, sai ya ce wa bid'uha, hukunce-hukuncen jana'iza nan ma da bid'o'in da suka shiga ciki. Haka yayi da dama a cikin ainihin littafin shi. Ƙarshe sai ya zauna yana tattara waɗannan abubuwan da ya rubuta a nan, yana ware su gefe guda, yana ƙara su, yana ƙara tace su, yana gyara su, sai ya sa wa littafin Kamusul Bid'a, wato dictionary na bid'a. Wannan littafi ne sintimeme ya kai girman bulugul marami sau biyu. To dab da zai ƙarasa littafin sai Allah ya ɗauki ran shi. Shi ne malam mashhur almajirin shi ya zauna ya haƙaƙa, ya bi sauran littattafan shi, ya ɗiɗɗibo waɗannan abubuwan da ya kamata ya ƙarasa da su, ya ƙarasa da su, sai aka buga wannan littafi mujalladi guda insha Allahu ta'ala. Wannan littafin yana daga cikin abin da muke fatan ya zama mana umda in lokaci yayi. Za mu rinka ɗauko shi in an gama bayanai dangane da sallah, sai a ɗan yi ɗauki ɗaiɗai game da abubuwan da ake gani bid'o'i ne, domin a faɗakar da mutane. Allah ya sani. Kamar yadda Shehu Usman yake cewa, duk abubuwan da yake faɗi, yace yana faɗi ne da nufin gyara, ba da nufin ya ci mutuncin wani ba, ba da nufin ya kyara wani ko ya tona asirin wani ba. Yace domin duk mutumin da ke kokarin cin dunduniyar mutane da kokarin tona musu asiri, in dai har manufar shi kenan, sai Allah ya bi shi har wadakan shi ya tozarta shi, sai Allah ya bi shi har tsakar gidan shi ya tozarta shi. Mu da muke wa'azi muna cewa ayi sunna kaza, wallahi ba so muke mu burge kowa ba, ba kuma so muke mu ba kowa haushi ba. Da muke cewa kaza bid'a ce a batta, ba muna so mu munana wani bane ko mu bata wani rai, sai dai haka ya cancanta ayi. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ladabtar da mu da ayoyi masu dimbin yawa a cikin Alqur'ani, inda zaka je yake cewa kat tabayyana rushdi min alghay, faman yu'min faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wusqa lam fisama laha. Yace gaskiya ta riga ta bayyana, wanda duk ya kafirce wa dagutu. Menene dagutu? Shine duk abin da ba Allah ba, duk abin da zai raba ka da Allah, wanda yazo yana gwagwarmayar ya raba ka da Allah, shine dagutu. To duk wanda ya kafirce wa dagutu, ya dawo yadda da Allah, to ya riko da igiya mai karfi wanda ba za ta tsinke ba. Haka al'amarin yake. Ashe lallai sunna ta wa'azi ko kuma tsarin wa'azi da ladabtawa alqur'ani shine me? A bayyana mutane kafirci da bid'a, a bayyana mutane zalunci don su guje su, sai kuma a gina mutane akan tauhidi da sunna, sannan kuma da akhlaq alkarima, sai mutane su zama musulmi muminai masu mutunci kuma bayin Allah. Don haka jama'ar musulmi, muna wa'azantar da ku azumin tsofaffi da ake yi, to ba addinin musulunci ba ne. Malamai da limamai, hudubobi da kuke kuna jawo falaloli dangane da azumin tsofaffi, ku sani da cewa Allah bai saukar da wani dalili akan ayi wannan azumi da nufin azumin tsofaffi, ko da nufin sallar azumin tsofaffi, ko da nufin cewa wannan azumi ana yin shi ne domin Rajab yana da falala. Babu wani dalili akan haka. Hasali wannan bid'a ce akan bid'a. Duk duniya inda suke bid'ar azumin Rajab, basu shar'anta azumin ma sun keɓance shi ga tsofaffi ba, sai a Najeriya ta Arewa. Ma'ana bid'a akan bid'a. Bangarori da dama na duniya zaka samu ana yin wannan bid'a ta azumin ainihin tsofaffi, wato ta azumin Rajab. Amma me yake faruwa? Ba ko ina ba inda zaka je ka samu ana yin wannan ainihin azumin da nufin cewa azumin tsofaffi ne. Babu wannan. Ina fatar mun gane wannan jama'a. Saboda haka yana daga cikin mummunan kuskure, ku ji wannan jama'a, akan kuskure da barnar da ake ciki, shar'anta wannan ibada ta azumi da cewa kuma ga tsofaffi take. Babu asali. Don haka a nan ƙasar ne zaka samu tsoho yayi Rajab, yayi Sha'ban, yayi Ramadan. Babban malami Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Al-Manarul Munif yace tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bai taba yin azumi na watanni uku a jere ba, kuma bai taba umarni da haka ba, yace fau 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 manzon Allah tunda yake bai taba yin azumin watan Rajab ba koda kwaya daya kuma bai umarni da haka ba ya faɗi wannan magana a cikin littafin da na ambata a baya Al-Manarul Munif amma a matsayin ka na mai bin sunnah yin azumi ranar Alhamis da Litinin ko yin azumi yau ka sha gobe jibi kai gata ka sha ko kuma azumin ranakun 13 da 14 da 15 ga wata na musulunci idan ka saba yin su a kowane wata wannan zaka yi a cikin Rajab ko ba a Rajab ba domin kana yi ne don dama wani abu ne wanda ya tabbata a cikin sunna ba don Rajab ba to wannan babu laifi akan haka babu malamin da ya tsawa dangane da cewa haka mummunan abu ne dan haka jama'ar musulmi yin azumi a cikin wannan wata da nufin cewa azumin Rajab azumin tsofaffi kake ko ba azumin tsofaffi ba matukar dai zaka yi shi ne da nufin Rajab ko da niyyar azumin tsofaffi to wannan jama'a yana daga cikin bid'a wadda take muninta ya kai matuka wadda bayan zunubin bid'a to ka cancanta a samu sarki na musulmi ya kama kai maka bulala domin sayyidina abubakarin Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda ya taba shiga cikin gidan shi sai je ya samu matan shi iyalan shi suna yi yace me kuke yi suka ce ai suna yin ainihin azumin tsofaffi ne wato azumin Rajab sayyidina abubakar ya sa su suka karya shi sai ce wannan wata ne wanda a jahiliya ne maguzawa ne suke azumta shi sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda durina yake yawo da ita in ya ga mutane suna yin azumi a wannan wata da nufin wannan wata yana musu bulala yana kawo hujja da cewa ai wannan azumi ne na maguzawa a jahiliya ake yin shi waɗannan maganganun ku samu littafin Saiful Qati'i lin-Niza' na malam Abdul Mu'min Al-Fallati ku karanta shi ku samu littafin As-Sunan wal Mubtadi'at na malam Abdul Salam Khidr ku karanta malamin farko dan Sudan ne malami na biyu dan kasan Masar ne sannan sai wannan malamin shi ma ba Masare ne al-Imam Ibn Hajar shine mai littafin Fathul Bari da Bulughul Maram gashi yace Tabyinul Ajab bima warada fi fadl Rajab bayyana abin mamaki game da irin hadisai na ƙarya waɗanda suka zo game da falalar watan azumin tsofaffi wannan littafi gashi waɗanda suke buƙatar shi zasu iya karɓan shi sai su yi photostat sannan a je a karanta shi karatu irin na fahimta ya ɗibo hadisan baki ɗayan su da asaran waɗanda kakab ɗin su ba su wuce guda 34 ba ya biya bayyana illolin da ke cikin su gaba ɗaya tare da kawo maganganu na manya-manyan malamai waɗanda suka gabace shi akan haka dan haka jama'ar musulmi ba sunna bace yin azumi da nufin watan Rajab ko da niyyar azumin tsofaffi kamar yadda yake malamai da limamai ku ji tsoron Allah da kuke zuwa gidajen rediyoyi filayen taska ne filayen jakan magori ne filayen kaza ne limaman juma'a da ƴan boko masu rubuce-rubuce ku sani da cewa abin duk da zaka rubuta sai ka tabbatar da cewa yana da inganci tukuna ma wai kai malami ne ko kuwa activist ne dan dumin kirji ne kawai ba karatu ne da kai ba kawai duk abin da ka gani shin haka ake a accounting haka ake a business admin abin da ba field ɗinka ba kawai ka je ka kwafa ka rubuta ka hau yada wa jama'a ya kamata kowa ya girmama kanshi ta hanyar kame kanshi daga abin da ya san ba fagen shi bane Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe akwai wata maqala ta musamman wadda zan zo muku da ita insha Allah ta'ala dangane da abin da ya shafi watan Rajab din rubutacciyar maqala ce a takeice da harshen turanci da kuma harshen larabci Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a waɗannan matashiya ce na so in yi mana saboda irin barna da take faruwa a cikin wannan wata amma cikakkun bayanai dalla-dalla da takhrijin waɗannan hadisan in Allah ya kai mu ƙarshen babin azumi in Allah ya so na wannan littafi Sahihul Bukhari na ya alƙawari insha Allah ta'ala zan yi muku bayani akan haka in jama'a musulmi ba su manta ba dama muna ƙarƙashin babu salati fi sutuhi wal minbari wal khashabi babin da ke bayani akan hukuncin sallah a saman bene ko kuma a saman gini, wato a saman soro ko a rufi, wato a satah, abinda aka sanya wasu amudai, wasu katangu ko wasu garu, aka tayar da su sai aka daga aka yi wani rufi da ƙasa ne, da siminti ne, da dakin ne, dutse da ƙarfe aka yi ko kuwa da katako, to wannan saman sai a kira shi as-satah. Ina hukuncin mutum ya hau kan soro ya yi sallah? Ina hukuncin mutum ya hau saman bene ya yi sallah? Limamin shi na ƙasa ne ko kuwa yaya? Amma dai abinda ake tambaya, ina hukuncin yin sallah din a sama? Mun tattauna hadisai da fatuwoyin malamai waɗanda muka ji cewa babu laifi dangane da haka. To hadisin ƙarshe da Imam al-Bukhari ya kawo mana shine hadisi na 371, sai lokaci ya ƙure. Za mu sake karanta wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya ce حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه. أنس بن مالك الله ملوك كنسرك يقار مشير دايتي للي من زن الله إراد أمينشن الله استبتا غريشي saqata an farasihi, ya fado daga ainihin wato kan dokin shi. Fajuhishat saquhu, sai kaurin shi ya karce. A cikin wata riwaya, bayan kaurin nashi ya karce, ya kurje, kuma har kafan ma ta kumbura, kafar ta kumbura, kuma ya samu ainihin wato gogewa a cikin kirjin nashi, au katifihi, ko kuma kafadar shi. Wa ala min nisa'ihi shaharan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawarin ba zai shigo wurin matan shi ba har tsawon wata guda. Fajalasa fi mashrubatin lahu, sai ya zauna a wani daki nashi, wato wata tiraka tashi ce a bayan gida wadda take ta katako ce. Gashi sai ya ce darajatuha min juzu'in, wato daga wata daga ƙasa ta daga da gwargwadon yadda kututturen ice haka ya ainihin yake da tudu, ma'ana ba a ƙasa wannan ɗaki yake ba, ɗaki ne na katako, sai aka samu ainihin kututturen ice, wato datsi-datsi na ice, sai aka ɗaga ta, kaga sai zama kenan an yi ƙasan da katako haka. Mahallu shahid da ya fara son ya nuna mana kenan. Fatahu ashabuhu ya'udunahu, sai sahabban shi suka zo domin su gaishe shi sallallahu alaihi wasallam. Fa salla bihim jalisan, sai manzon Allah ya musulmanci a zaune. Wahum qiyamun, a hali su suna tsaye. Falamma sallama, yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallama, kala sai ya ce da su innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, ai an sanya liman ne domin a yi koyi da shi. A cikin wannan hadisin, a wata riwaya wadda al-imamu Abu Dawuda al-Tayalisi da al-imamu Abu Dawuda as-Sajistani suka ruwaito da isnadi sahihi, sai da ya ce laqad kittum an taf'alu fi'la faris wa rum, a dazu a sallah kun kusa ku yi mugun aiki irin mugun aikin farisawa da rumawa. Me aikin farisawa da rumawa da yake ishara? Yana zaune bai da lafiya, ya kasa miƙewa tsaye yayin limanci, su kuma lafiyarsu ƙalau, sai suka tsaitsaya a bayan shi. Abin da ya cancanta gare su shine su ainihin zauna kamar yadda ya zauna, amma sai suka fahimci cewa shi lafiyar shi bai da lafiya, su kuma lafiyarsu ƙalau, don haka sai zama kullun ala sunnatihi kenan suke fahimta. Su su yi a tsaye, shi ya yi a zaune, ashe bai so haka ba. Sai ya ce musu kun kusa ku yi aiki irin aikin farisawa da rumawa, manyansu na zazzaune, sannan ainihin wato albatariqa mabiya ko gwararraza ko wane ne, su kuma suna tsaitsaye. A cikin wannan ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ne sai ya ci gaba da ce musu ai an sanya liman ne don a kwaikwaye shi, ai koyi da shi. Fa iza kabbara, idan liman ya kabbara, fa kabbiru, sai ku yi kabbara bayan ya yi kabbara. A cikin riwayar Abu Dawuda da ne ishara, sai ya ce wala tukabbiru hatta yukabbira al-imam, kar ku sake ku kabbara har sai liman yayi kabbara. Wa idza raka'a farka'u, idan liman ya ruku'u kuma sai ku yi. A cikin waccan riwaya ita ma yace wala tarka'u hatta yarka'a al-imam, kar ku sake ku ruku'u sai liman yayi. Wa idza sajada, idan liman ya sujuda fasjudu kuma sai ku yi sujuda. Wala tasjudu, a cikin waccan riwaya hatta yasjud al-imam, kar ku sake ku sujuda har sai liman yayi. Wanda yake da bulugul marami ya duba bulugul marami zai samu waɗannan riwayoyi al-imam ibn hajar yayi kokarin kawo su. Sai yace wa idza wa in salla qa'iman, idan liman yana yin sallah a tsaye, fa sallu qiyaman, kuma sai ku yi sallah ainihin a tsaye. To a cikin waccan riwaya haka kuma a cikin riwayar nan cikin sahihul bukhari wanda zamu zo mu same ta ba da dadewa ba, sai yace wa idza salla jalisan, idan liman na sallah a zaune, fa sallu julusan, sai ku yi sallah a zaune. Sai yace me ajma'ina, baki ɗayan ku, kada wanda ya tsaya. Wannan riwaya ce sahihiya muhkama, wadda babu wani dalili akan cewa riwayar ba sahihiya ba ce, sahihiya ce domin kusan galibin malaman hadisi sun ruwaito ta har da Bukhari da Muslim. Babu dalili akan da'awan naskhi, kamar yadda zaka zo ka ji za a samu wasu manyan malamai kamar su al-Imam al-Humaydi da makamantansu za su yi da'awa cewa an shafe kar ku yi sallah a zaune a halin yana sallah a zaune. Babu wani dalili akan haka, riwayoyi ne muhkamai. Idan limamin ku bai da lafiya matukar ya ga dacewar yayi limanci, amma ba zai iya yin limancin ba sai a zaune, yana zama kuma sai ku zauna. Yaya surar sallah take a zaune ta danganta, idan matukar rashin lafiya ce ta sa, da gwargwadon rashin lafiya haka za a yi ta, tunda har aka yafe maka tsayuwar don baka da lafiya, to ai kaga zama ba kuma za a ce lallai sai iri kaza ba. Amma ana neman ka da in har zai yiwu ba tare da takura ba, to sai kai zama irin zaman harɗe, zaman da aka fi sani da zaman ɗan kuttuku a ƙasar Hausa, shine ka harɗa ƙafafuwanka, wannan zaman shine alamar tsayuwa. Duk sanda kake tsaye a sallah zaka karanta Fatiha da sura, don a zaune zaka yi sallah, wanda ya ganka dalilin da zai gane yanzu kana tsaye ne shine ya ganka a harɗe. In ya ganka zaman tahiya, alamar kana zaman tahiyar ne ko kuma kana zama ne tsakanin sujuda ta farko da ta biyu, wannan shine sunna. In ya samu ai haka, in bai samu ba fa, bi yadda ya sauƙaƙa gare ka ka zauna sai ka zauna. To amma ku da ke bayan shi tunda ba rashin lafiya bace, to sunna abin da ta so da ku shine dukkan kunkunta shi zama ku yi zaman harɗe, wanda wannan zama na harɗe shine zai nuna wa wanda ke ganin ku cewa yanzu kuna hukuncin tsayuwa ne inda a tsaye kuke. Ina fata an gane wannan. Ku karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, za ku samu gamsassun bayanai akan haka. Za mu karanta kuma ainihin bayanai dangane da abin da ya shafi wannan hukunci na cewa in liman yana zaune a zaune za ku yi sallah. Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda ya ce wa nazala li 29, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauko daga wannan daki nashi a lokacin da ya cika kwanaki 29. Faƙalu, sai suka ce da shi, a cikin wata riwayar su matan shi ne suka ce da shi don matan yi wa ila'i, ya Rasulallah, ya manzon Allah, innaka alaita shaharan, ai wata guda kai alƙawari. Ila'i ko da babu rantsuwa a ciki, to yana ɗaukan hukuncin rantsuwa, shi ne idan ka ce wallahi tallahi, to yana ɗaukan rantsuwa. In kuma ba wallahi tallahi ba, in ka ce ni a matsayina na mijinki ba ni ba in sake saduwa da ke sai nan da kwana kaza, to ba rantsuwa ba ce, amma hukuncin shi hukuncin rantsuwa ne. Ko kun fahimta? Ba rantsuwa ba ce, ma'ana duk ɗaya ne da ka ce wallahi ba ni sake zuwa in kusance ki sai kwana kaza. To haka in kai magana da nufin ƙarfafa alƙawari cewa ba ni ba in sake kusantar ki ko in kwana ɗakinki sai kwana kaza, to matsayin shi ainihin ila'i ne. Shari'a ta yi izini ga miji in ya yi haka, amma kai ya kai yadda zai don ya cutar da ita. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. bana son tsaya in cika magana akan al'amarin a yanzu saboda zamu je mu samu wannan matsalar a gaba inda zamu tattauna ta kamar yadda na faɗa mana tun farko. Imam al-Bukhari yakan maimaita ainihin hadisi so 5 so 10 so 30 har 40. Yanzu kamar wannan hadisi Imam al-Bukhari ya maimaita shi wurare kusan 10 nan gaba. Lamba ta 657, 699 da 772 da 1063 da 1812 da 2337 da 4995 da 4984 da lamba ta 6306. In ka kirga za ka ga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 duk da wannan wurin da muka karanta Imam al-Bukhari ya kawo hadisin su 11. Me wannan yake nuna maka? Kowane wuri da Imam al-Bukhari ya kawo ba inda yake maimaici, zai zama ko dai ya ruwaito shi daga wani malamin ne, ko kuma ya ruwaito shi daga wannan malamin amma da wata riwayar, ko kuma ya ruwaito shi da wani isnadin ko makamancin haka. Sannan yana da fa'idoji da zai rinka fitarwa, kowace gaba Imam al-Bukhari zai dube ta ne. Na daga cikin gabobin da zamu zo mu tattauna a can gaba shine hukuncin ila'i. To wannan sai biyo baya, idan ka ce za kai kaza wata guda sai ka tarbi wata, in watan ya zama yayi nukusani wato ya kai kwanaki 29 shikenan, ba za a lazimta maka cewa sai ya cika ba. Mun zamu zo mu ji riwayar wannan hadisi. Matan annabi suka ce innaka alaita shaharan, wata guda kai alƙawarin fa ba za ka shigo mana ba, me ya kawo kai yau kwanaki ainihin wato 29? Gashi innaka alaita shaharan ko? Faqala sai ya ce haka ne ko? Faqalu ya rasulullah innaka alaita shaharan, ai wata guda kai alƙawari. Faqala sai ya ce inna shahara 29, ai wata kwana 29 ne. Fassara ta farko kenan, ai watan da muke ciki kwana 29 yayi. Ma'anoni guda biyu wadda ta ƙarshen ce ta fi ƙarfafa a nan wurin. Inna shahara ai inna hadha shahar allati nahnu nunakishu bi sadadihi 29, wannan watan da muke tattaunawa muke jayayya kuke cewa kaza nake cewa kaza kwana 29 yayi. Ko kuma inna shahara ai duk inda wata ike kwanaki 29 ne. To sai mun je babin azumi za mu tattauna waccan mas'ala ita ce ta biyu, amma dai wannan gaskiya ita ce abinda take daidai cewa wannan wata yayi kwana 29 ne, don haka annabi ya sako kwana 29 din sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Imam al-Bukhari yayi hujja da wannan hadisi ne don ya nuna me? Don ya nuna halaccin sallah akan ainihin al-khashab, akan katako. In kuka duba a cikin hadisin an ce darajatuha min juzu'in, wato shi wannan ainihin daki da manzon Allah yake matakalar shi ta kasance min juzu'in, wato kututturen ice ne, sai an taka sannan za a hau. To falalan shimfidar dakin da take kaifa katako ne, manzon Allah yayin sallah akai, dan haka in kai sallah akan haka babu ainihin laifi insha Allah ta'ala. Ina ga yanzu ku iya bude kofofin, Allah ya taimake mu. To kamar yadda ne ishara jama'a cewa akwai buƙatar a tsaya dan tattauna wannan mas'alar insha Allah ta'ala, duk da cewa akwai can gaba kaɗan inda Imam al-Bukhari zai zo ya kawo ta. Gabana nan littafin ar-risala ne. In aka ce risala, ba risala da ka sani ta fiqhul malikiyya ba, risala ta ilimin usulul fiqhi, littafin farko da aka fara rubutawa a duniya game da ilimin usulul fiqhi, wanda al-Imam Shafi'i ya ainihin rubuta shi, Allah ya gafarta mishi, tare da tahqiqin al-Sheikh al-Allamatul Qadi Ahmad Muhammad Shakir al-Misri, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Muna son mu dan tattauna wannan mas'alar domin Imam Shafi'i yayi kokarin kwararo riwayoyi da isnadi da lafuzan wannan hadisin gaba daya, yayi kokarin isti'abi, ma'ana ya game duk wata riwaya mai inganci da mara inganci ya kawo ta, sannan har ya kawo wasu riwayoyi waɗanda wasu suke kafa hujja da su akan cewa wai aka ce annabi ya ce la ya umanna ahadukum ba'di jalisan, daga yau ahir kada wani ya sake yin limanci bayana a zaune. Duk Imam Shafi'i sai da ya tarkato waɗannan riwayoyi, bayan da babban malami al-Imam Ahmad Muhammad Shakir ya gama ainihin takhrijin kamar wannan hadisin yace hadhal hadis ghayatun fi dha'f, wannan hadisi ya kai mutuka wajen rauni bai tabbata ba. To bayan duk da ya gama takhriji da bayyana matsayin hadisan, bari ku ji dan kadan cikin ta'liqin da ya daga ƙarshe, sai yace wa hadhihi al-mas'ala, ita wannan mas'ala da muke tattaunawa fi salatil ma'mum khalfa al-imam al-qa'id, liman ne na sallah a zaune mamu ya bi shi sallah, min addaki masail al-khilaf, na daga cikin matsaloli waɗanda malamai sun yi sabani wanda yake ya kai matuƙa, tana daga cikin mas'alar da malamai sun kai sun komo. Wasu su ce ku bi limamin naku haka yana zaune ko kuma kuna ainihin tsaye, wasu su ce pau ba shi ba limanci tunda ba lafiya, ya sauka ya fita a nada wani har sai ya warke, wasu su ce yayi limancin yana zaune kuma kuna zaune, wasu su ce yayi limancin yana zaune, daga cikin ku wanda ya ga dama ya zauna, wanda ya ga dama yayi a tsaye. Shin sai yace min addaki masail al-khilaf, na daga cikin matsaloli wanda malamai sun kai sun komo wajen ainihin sabani, sai yace walil ulama fiha aqwalun mukhtalifa, malamai sun yi maganganu mabambanta, wa abhasun mustaw'iba, kuma malamai sun tsaya sun yi bincike masu gamsarwa, wa fiha khata'un wa fiha sawabu, a cikin bayanai da binciken da malamai suka yi akwai abubuwan da suke kurakurai ne, akwai abubuwan da suke daidai ne. Laysa al-maqamu huna maqamu tafsilu, haice sai dai kuma nan ba wurin a tsaya a kwance su bane dalla dalla, amma in kana son ganin inda aka zauna aka gogi bakin biro takadda te zafi, sai malam yace wanzur fi zalika tarha at-tasrib, ka karanta littafin tarhu at-tasrib lil hafiz al-iraqi na babban malami al-iraqi, wadannan littafan duk da zai lissafa jama'a duk muna da su a darul hadith, ya rage wanda yake bukata kawai sai a dauko mishi yayi photo start sai je karanta, domin ka'ida game da dalibin ilimi jama'a baya tara bashin bahasi, kullun akai karatu akai hujja da littafi kamata ya dalibi ya rubuta duk inda wannan littafin yake, kada hankalin shi ya kwanta sai ya nemo ya karanta, sai zai yi bashi zai ci aro zai yi photo start zai yi, amma kar ya sake a wuce wannan matsalar, a ƙara dora mishi wata to nauyi fa sai ji anya zai yiwe karatun kuwa. Shi sa inda za a bi wannan manhajiyar ta ilimi, za ga bayan shekara 5 dalibi ya karanta masaloli da yawa, yayi downloading din su a ainihin ɗakin shi, haka kuma yayi uploading din su a cikin kwakwalwar shi, ba dan komai ba. Saboda me yanzu yau ana tattauna maka wannan matsala, sai aka ce maka ka karanta littafin tarhu at-tasrib, idan a kasar Masar ne kake ko Syria ko Saudiya ko wata kasa makamantan haka da ake da wadatar littafan, kawai zuwa zaka yi shagon sai da littafin mujalladi hudu ne, sai ka je ka siyo shi, sai ka zo ka budo inda wannan matsalar take, sai ka zauna ka karanta, in ka karanta sai kuma kai ya zama kana da wata muzakkira taka, me ka fahimta a ciki, sai ka ware wasu matsaloli sai ka adana sai ka boye, kana nan wataran sai ka ji wata mas'ala ta taso makamanciya haka, sai a ce ana neman malamai ku zo ku yi mana bayani, center for islamic kaza, center for kaza, sai ta nemo ku kune malamai. Bayan shekara 40 da karantar da kai wannan mas'ala da bincike da kai, ka adana ka boye, yau in ka tashi me za ka yi, wancan binciken naka za ka kakkabo sai ka duba ina ne asalin marji'inka, dama daga ina ka tsotso shi, ka karanta shi nan ka sake koma ka karanta can, ka dubi abubuwan da zaka kara idafat, sai ka ruko shi ka to da shi a file, haka ne ko ba haka ba? Haka ne, sai ka yi nadi ka sawo alkyabba, saboda kana da abun cewa, eh haka ya kamata jama'a. Amma irin yadda yanzu dalibai suke tara matsaloli suke zama musu bashi, shine yake kawo musu abin da Bahaushe yake cewa kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi, ga aiki jirge da ya kamata kai baka yi ba, dan haka ka zauna gaban masallacin ka rasa abin yi sai ka fara zagin sanatan garin ku, baka da aiki. Amma asali akwai aikin kake yin shi ne, in kuka dubi wannan tsarin kuma zai sa babu randa dalibi zai huce zai zauna babu aiki, domin waɗannan littattafan da za a ce maka ka karanta da shafuffukansu da wurare kaza da wurare kaza za su ɗauke ka nan da rana ita yau baka gama karatunsu ba, kuma rana ita yau za a sake zuwa da wasu matsalolin da wasu littattafan a ce ana buƙatar ka karanta, sai zama cikin shekara goma da za a yi ana karantar da kai har abadan waɗannan shekaru a cikin me kake a cikin bahasi. To ɗalibin da ya karantu irin wannan ran da ya zama malami to matsala ne in ka taɓa shi, don sai ya yi buji-buji da kai tukuna. Ko kun fahimta jama'a? To amma wannan manhajiyar tana da ƙaranci a ƙasashenmu. Wasu malaman magani suke aibi ne a faɗi maraje a rinƙa faɗin littafan da za a je a karanta, saboda me? Saboda wai kada su ma ɗaliban su zama daidai da ilimin malami. A ina ba haka ba ne, ai ilimi baiwa ce daga cikin baiwar Allah wadda ya gutsuro ta daga cikin siffa daga cikin siffofin shi, don haka kowa yadda ƙwaƙwalwar shi take haka Allah zai ainihin gwada mishi baiwar shi a cikin ƙwaƙwalwar shi da gwargwadon yadda ya so shi da ita. Abin bai da alaka da cewa dan na karantar da wani, dan na gaya wa wani inda na je na karanto shi ma ya karanto zai fi ni ilimi, ya ma fi ni ilimin, manan ya fi ni ilimin ba alheri ba ne? Alheri ne. So kake daga kanka ka zama kai ne dan autan masu ilimi, ma'ana bayanka kenan ilimin al'umma annabi ya kare, ma'ana da al'ummar da suka gabace mu waɗanda suka rubuta wannan irin tunaninsu irin naka ne, da ba su rubuta ba kenan, domin waɗannan littafan da ke hannunmu da isnadodinsu suke ruwaito su malaman, waɗanda wasu isnadodin inda ba su rubuta ba ba inda za a same su. Saboda haka malamai a ji tsoron Allah, duk maganar da ka faɗa in dai har ka karanto ta wani wuri ne da ka gama ka ce ku duba wuri kaza, su je su duba su ƙaru da ilimi, kai ma ka huta domin ran da matsalar ta taso zuwa za a duba inda ka faɗa. Amma in baka faɗa ba fa sai an neme ka, algafata malam maganar nan da ka taɓa faɗe a ina ne take? In ƙarya ne dama kai sai ka fara mutsu-mutsu, idan kuma gaskiya ce ka faɗa mai yiwa a lokacin kana cikin wani hali wanda ƙwaƙwalwarka ta yi zafi-zafin da ba za ta iya tuno waɗannan abubuwan ba, saboda ƙwaƙwalwar ɗan adam tana da halaye masu ban mamaki. Sai mun zo laccanmu ta gobe za ka ji wadda za mu yi magana a kan mantuwa da hadda. Akwai lokacin da ƙwaƙwalwar ɗan adam za ta yi block gaba ɗaya duk abin da ta sani sai ta kasa halarto da su, har ƙwaƙwalwar manzon Allah tana yin haka sallallahu alaihi wasallam, domin shi Allah ya fara cewa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah, za mu karantar da kai za mu biya maka karatu sam ba za ka manta karatun ba sai abin da Allah ya so. Ashe in Allah ya so annabi ma yana me? Yana mantawa, to balle ni da kai. To akwai lokacin da ƙwaƙwalwar ɗan adam gaba ɗaya take kasa tuno duk wani abu da ta sani, akwai kuma lokacin da ƙwaƙwalwar ɗan adam har kaga tana ainihin amai da ambaliya abubuwan da ta sani. Wani lokacin kawai kana zaune sai ka ji ka tuno wani abu na shekara 40 ko 30 ko 20 da ya wuce, baka nemi ta tuno maka ba, haka siddan sai ka ji ta tuno maka, tana ambaliya ne nan kuma. Sarki ya tabbata ga Allah, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka malai yace a karanta littafin Tarhut Tasrib daga a cikin juz'i na biyu shafi na 333 zuwa 346, wa nasbar raya da littafin nasbar raya lizailai na al-imam az-zailai a mujalladi na ɗaya shafi na 245 zuwa 249 min taba'atul hind, yace wanda aka buga a kasar India, wal muhalla ibn hazm da kuma littafin al-muhalla ta ibn hazm ta'liquna alayhi wa ta'liquna alayhi da kuma sharhi da muka yi wa wannan littafi a cikin mujalladi na 3 shafi na 58 zuwa shafi na 72. Ahmad Shakir ne yake magana, Ahmad Shakir ya yi tahqiqin littafin al-muhalla wanda babu kamar tahqiqin shi har zuwa yau. Abdul Ghaffar al-Bandar al-Bandar da ya zauna ya yi tahqiqin muhalla, ko daya bata kusanci tahqiqin Ahmad Shakir ba. Dan haka in kana karanta al-muhalla tare da tahqiqin Ahmad Shakir zaka samu tahqiqi, zaka samu ilimi, zaka samu takhriji, Allah ya gafarta mishi. Sannan wa nailal awtar li shawkani da littafin nailal awtar na shawkani a cikin mujalladi na 3 shafi na 207 zuwa 212, sa'annan sai yace wa ghayra zalika, kai da ma waɗansu littattafan waɗanda suka tattauna dangane da wannan mas'alar. Ina fata an gane. To yanzu malam ya bamu labari a takaice cewa malamai sun yi sabani akan mas'alar, ko amma to me daidai? Tunda nan kawai da na dan tsukuro muku maganganun kun ji an kasu wajen kashi hudu, to yanzu menene daidai da daga cikin maganganun nan? Sai malam yace والصحيح الراجح عندنا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل من أن الإمام إذا صلى جالسا لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوسا. أبن ديك دي دي أورم مش إتتي مغنر دي إمام أحمد يفدي وديك للين إذن هل من ينا صلى أزون سبو دوان أزري رش الله في أقوان همزري to tabbas wajibi ne su ma mamu su yi sallah a bayan shi a zaune. Ala hadisi Anas wa Aisha, da gurgurdan yadda hadisin Anas wannan da muka karanta, dan na gaya muku akwai lafazin riwaya wanda zamu same ta a can gaba insha Allah, wanda zai ce wa idza salla jalisan fazallu julusan ajma'una. To wannan lafazin zai hukunta maka shine lafazin hadisin Anas. To hadisin nan na Anas da Aisha allazaini mabaya, waɗanda sun gabata a cikin wannan littafi a littafin risala kenan a lamba hadisi na 696 da 697. Sai malam yace wa anna da'awan naskhi la dalila alaiha, kuma cewa wai wannan hadisi an shafe shi ba za a yi aiki da shi ba, wannan magana ce wadda ba ta da wani dalili. Bal hadhal hukmu muhkamun, wannan hukunci ne wanda yake yana nan abin a yi aiki da shi ne. Wa mimma qulna fi zalika fi ta'liqina 'ala al-muhalla, Malam Ahmad Shakir yace daga cikin maganganun da muka faɗi a can baya inda nace mun yi ta'liqi akan muhalla ba, yace yayi ta'liqi akan muhalla ba, to daga cikin maganganun da ya faɗi yace wa da'awa an-naskhi yarudduha siyaqu ahadith al-amr bil qu'ud wa alfadhiha, magana da wasu suka ce ai an shafa wannan lafazi, yace wannan magana lafuzzan wannan hadisi da suka zo waɗanda suka yi umarni da cewa a yi sallah a zaune liman da mamu sun tunkuɗa wannan magana. Fa inna ta'kid al-amr bil qu'ud bi a'la alfaz at-ta'kid, domin yace da annabi yazo zai yi umarni da a zauna din, sai kuma yayi umarnin da a zauna da lafazin da ke nuna shine lafazi mafi daukaka wajen umarnin a zauna. Yace idan liman na sallah a zaune, ku yi sallah a zaune baki ɗayanku. Sai da yace baki ɗayanku, wannan ke tabbatar da me lallai ne a zaunen za a yi. Malai ya ci gaba da cewa ma al inkari alaihim, tare da kuma musu da fada da annabi ya musu bi annahum kadu yaf'aluna fi ila farisa war ruh, akan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun kusa su yi aiki irin na farisawa da rumawa. Yub'idu ma'ahum an-naskh, ba zai yiwu a ce ga waɗannan irin maganganu da annabi ya ba, kuma a ce wai duk da haka kuma an shafa wannan hadisi. Illa in warada nassun sarihun, malai yace sai dai in akwai nassi karara ya dullu ala ifa'ihim min al-amri as-sabiq, wanda ke nuna annabi ya cire su daga umarnin da ya gabata, ya dawo ya dora su akan sabon umarni. Wa anna illat at-tashtu, anan ina son wannan maganar da nake karanta a nan din nan yanzu, da yace illa in warada nassun sarihun yadullu ala ifa'ihim min al-amri as-sabiq. Zamu zo mu karanta a cikin Sahihul Bukhari, zaka ji wata shubha wadda wani malami zai kawo anan, wadda shubha ce ba tare da dalili ba. Da ya kawo wannan hadisi na Anas, sai kuma ya sake kawo wancan hadisi cewa ai annabi ya taba musulmanci su kuma suna tsaye, bai ce musu su zauna ba, sai ce wannan kuma ya faru ne daga baya. Baka cewa wannan hadisin ya gabaci wannan sai in kana da nassi karara, ko kun fahimta jama'a? Yanzu kamar cikin mutane ne muna zaune din nan, sai ga wani dan kwagyagya da shi, sai ga wani zangarme mai da shi, kar kai kiyasin cewa wannan zangarme mai shine wancan dan kwagyagyan, yanzu haka baban shi ne ma, wasu haka suke wa nassi. Da an ga wannan nassin sai a ce to wannan ne ya shafa wannan, sai da me? Sai da dalili. In ba ka da dalili ba za ka yi da'awar cewa wannan ya gabata ba, wannan ne ya zo daga baya. babu wani dalili da ya nuna cewa akwai wani hadisi daga baya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu su bi liman a tsaye a halin shi limamin yana sallah a zaune. Malam yace wa anna illat at-tashabbuh bi fi'l al-aajim zalat, sannan babu wani dalili da ya nuna cewa waccan illa da ta sa annabi ya fada a kai ta gushe, ita ce kwaikwayon farisawa da rumawa. Shin wannan illar ta gushe ne? Ba ta gushe ba. Da annabi ya ce kun kusa ku yi aiki irin nasu, a yanzu ba ka zuwa ka ga cewa ga babban mutum a zaune, sai kuma ya zama ga wani shi ne bodyguard shi kuma a yaya a tsaye, akwai wannan? To annabi ya hana haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yo me yasa tsawon shekaru na sha inkari akan irin haka? Sai mu je wa'azi, ƴan uwanmu ne mutanen kungiya kaza, mutanen jam'iyya kaza, mutanen society kaza, suna da ƴan agaji. Eh? Ƴan agajin nan nasu me yake faruwa? A tsaye suke tsayawa a bayansu. Na'am, idan shi shugaban a tsaye yake, to wani ya tsaya a bayan shi babu laifi. Amma matukar a tsaye a zaune yake, to shi ma wannan dan agaji a sa mishi kujera ya zauna. Ya zo ku samu kujera mai tudu inda zai gadi tun daga madigar liman har kafa. Ko kuwa ina tabbatar muku da cewa kun ga hatta waɗannan da kuke sa suke tsaya wallahi bai cikin sunna. Na sha yin magana a fakaice, amma gwan manya hali na yau dama sai an zo karatu. Bai cikin sunna. Na sha faɗe amma a fakaice, sai in ce ku sama musu kujera su rinka zama mana. A fakaice ne nake yi, amma yau bari in gaya muku ƙarar ba shi cikin sunna. Wani zai jiran ƙofa kaza, sai ku samu wata kujera doguwa ku sa kafintocin ku su yi, wanda sai ya hau ya zauna in ya so riƙe kulki ko ya riƙe makami ko menene. Amma ba shi daga cikin sunna haka. Mughiratu bin Shu'ba ya kasance bodyguard na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan a tsaye ake. Amma cewar wane yana wa'azi, wane liman ne, wane kaza, wane kaza, wane kaza, wane zo ya tsaya mishi a kako ya tsaya a bayan shi, ba shi daga cikin sunna jama'a. Haka irin ɗabi'un da mutane suke yi, wane ya shigo sai a ce a miƙe, ko kuma alƙali ya shigo sai a ce court. Taimiyya iqtiba'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim. Ibn Taimiyya duk sai da ya maganganun irin waɗannan abubuwan jama'a. Duk wanda ya makarantar boko sai a ce da zaran an fara karanta national anthem kawai wai sai ka miƙe, wai ko a ban ɗaki kake, wai ko cin abinci kake yi. Babu wannan karatun a musulunci, don Qur'ani shine zance mafi girma a duniyan nan gaba ɗaya. Amma ba a ce in ka gana karanta Al-Qur'ani ka tashi tsaye ba. Babu wani dalili akan haka. Amma abin takeici jama'a, sai a je taron musulunci, sai a je a ce wannan gwamna na musulunci ne, wannan gwamna shari'ar musulunci yake yi, sai ka ji kawai kuna zaune, sai ka ji gang gang gang. To za a fara national anthem kenan. Ita kanta national anthem din gabaɗayan abin da ke cikin ta ƙarya ne. Gabaɗayan abin da ke cikin ta ƙarya ne, ma'ana za ku zama samma'una lil kadhibi, sannan kuma sai kun tsaya wa ƙarya, ku ji da zunubin jinta a zaune mana. Ina fata an gane. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda asali ina gaya muku wallahi jama'a, laccata ta jihadin dan fodiyo ba hawan daushe bace. Akwai wasu columns a cikin ta wanda dole sai na zauna na sake review din ta, na sake duba ta, na launuta ta zama wani launin abin nan din. Mutane ba su gane cewa wannan tsarin da muke zauna a cikin shi tsari ne na turawan mulkin mallaka, tsarin da ya zo ya gurguza gwamnatin musulunci. To tambayar ita ce, shin mun karbi yanzu daular dan fodiyo ta fadi, kafirai sun kafa daula, mun yi musu mubaya'a, don haka akan duk abin da suka kawo sai mu bi su? A'a, mu kan ba mu yarda gwamnatin dan fodiyo ta fadi ba. Don haka duk wannan aikin da muke yi aikin gwagwarmaya ne. Na me? Na a dawo da gwamnatin dan fodiyo, ba a yarda ta fadi ba. Ma'ana kawai Allafa ne, an ci dununmu ne. Na ka ce dunu shi ne mutum ya zo ya ritsa ka ta baya, ya rike ka kai da makaminka, to sai ka natsu. Huci kake dama da hagu, kana neman ina za ka yi ka kubuje ka juyo ko? Amma ba wai ka yi saranda ba ne kuma shi kenan an sake ka, ka zama kamar ragon Kirsimeti. ya kamata kowa ya fahimci haka jama'a. An ci dununmu ne kawai, amma san bamu yadda daular Usmaniya ta fadi ba. Daular Usmaniya tana nan a tsaye kam, amma za a dawo da ita kamar yadda ka san ƴan Taliban a ƙasar Afghanistan ba su yadda gwamnatin Mullah Umar ta fadi ba. Hakan musulmin ƙasar Iraki ba su yadda cewa Iraki ta fada hannun kafirai ba, don haka har yanzu yaƙi suke su dawo da ƙasarsu. Wannan shi ne. Amma in kuka zama marasa fahimta, ma'ana kenan yanzu kun yadda daularku ta fadi, yanzu kun yadda kun yi mubaya'a ga su gwamna lugga kenan, don har yanzu gwamnatocin su gwamna lugga ne suke aiki. Ina fata an gane. Duk wani ɗan gidan daular Usmaniya an kaji za su naɗa shi sarauta sai in sun tabbatar cewa zai yi musu aiki ne. In ku har zai yi wa daular Usmaniya aiki ne ba za a naɗa shi ba. Idan ku har ya taƙiya suka naɗa shi kwana biyu yana ƙoƙarin dawo da aikin daular, za su cire shi. Ashe lallai sai an yi jihadin ƙwato daular Usmaniya kenan. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Don haka jama'a a shirya, a ci gaba da shiri. Za a dawo da gida insha Allahu ta'ala. To don haka jama'a kun ji wannan hadisi. Duk waɗannan abubuwa da kafirai suke kawo jama'a wajibi ne musulmi su rinka kyamar su. Kyama ta haƙiƙa kuma suna nuna barranta su daga gare su. Amma ba daidai bane duk abin da aka kawo wanda ya dace da ɗabi'a da addinan kafirai sai ku karɓa. Har al'amari ya zama yanzu sai ana kawowa cikin masallatai. Wai sai a ce to ai kiristoci sun yi kaza sun yi kaza. Malami Allah ya fi mishi Muhammad al-Ghazali mutumin ƙasar Kuwait. Yazo yana rubutu yana faɗa akan yaya za a ce kamar babban malami Fuadu Abdul Baqi wanda yi wa sunnar manzon Allah khidima, ya za a ce kamar shuwaye rasu sai a je a rufe shi kawai ba tare da an yi celebrating ba, an aje shi an yi menene. Shi ne malamai suka ce kaga mashirmanci. Wai abin da shi yake fahimta babban malami irin Fuadu Abdul Baqi, haka wani yake faɗa mana game da Nasiruddin Al-Albani. Wai Albani ya rasu kawai da daddare shi kenan sai aka ɗauke shi aka je da shi wata ainihin tsohuwar makabarta kawai cikin anguwa aka je aka binne shi, shi kenan wai aka waye gari aka ce ya rasu jiya an rufe shi. Ai da sai a bar shi tukuna kwana uku duk kafofin yaɗa labarai su ɗauka a ɗau hoto a zo a yi state house a yi wane ne a sa a kewaya a zagaya a sa 'yan mata nan a yi fulawoyi nan a yi tuta nan. To ina maganar sunna ko? Wai abin da suke gani to wai ai ku maƙiyanku kafirai haka suke, don haka ake sha'awa addininsu. Wanda da yake sha'awa addininsu fa innahu minhum, mu ba ma sha'awar nasu. Abinda annabi ya ce asri'u bil janaiz bil janaza, da zaran wani ya rasu an haƙaƙe ya rasu aje a rufe shi. Maganar cewa a jinkirta saboda wane da wane da wane da wane su ji labari, wane da wane da wane su zo, a'a ai za a je za a sa gawar a masallaci, za a zo a kewaya, kowa na kallanta yana dan girgiza kai yana tofi. Wannan kiristanci ne ai, mun fi ƙarfin mu haka. Duk ina muku sharhi ne akan waccan magana da yake cewa laqad kittum an taf'alu fi'la faris war rum, ba shi cikin sunna jama'a. Miƙewa ya zo cikin hadisi, annabi ya ce ƙumu ila sayyidikum, ku miƙe ku tarbo shugabanku. An zo da shi ne bai da lafiya akan abin hawa, ba zai iya sauka ba, in ya sauka ba zai iya takowa ba. Annabi ya ce ku miƙe ku je ku tarbo shi. Sai wasu suka ɗauki lafazin wannan hadisi sai suka canza shi, sai suka ce annabi ya ce ƙumu li sayyidikum. At-ta'lil wa at-ta'addi billah yughayyiru al-ma'na wa yufsiduha. Abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ƙumu ila ta'adda bi ila, ku miƙe ku tarbo shi, bai ce ƙumu li ba. Amma yanzu kuna zaune kawai wai sai wani ya shigo shi ne wai babban mutum, ko kuma kun zo ganin shi ne kuna zaune a falon shi sai ya shigo, kuma duk sai ku miƙe tsaye. Ba ku dalilin ku miƙe tsaye, sai dai in tarbo shi za ku yi, saboda ba zai iya shigowa ba ko makamantan haka. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. So da haka jama'a a guji kwaikwayon kafirai. Sai malam ya ce wa haihata an yujad hadha an-nass, pau pau pau, ba za a samu wannan nassi wanda yake nuna cewa annabi ya cire su daga kan umarnin farko ya dawo da su kan wani sabon umarni na cewa su bi liman salla a tsaye a halin shi yana a zaune, babu wannan nasi kuma fofofo ba za a same shi ba, illa dalilin da ya sa annabi ya musu kyamar haka ya musu fada shine saboda kar su kwaikwayi kafirai. Shin kafiran sun daina wannan dabi'a ne? Ba su daina ta ba. Don haka fofofo akwai abubuwan da koda kafirai na yi annabi ya kyamatar game da abin, kafiran suka dawo suka daina, ba zai zama sunna ko kuma ku canza ba sai ku tsaya akan umarnin annabi. Misali sallah da takalmi, annabi ya ce ku rinka yin sallah da takalmi saboda kafirai ba sa sallah da takalman su. Shikenan a wancan lokacin ba sa sallah da takalman su ko ku rinka yi. To a yanzu kuma fa suna shiga cikin churches ɗinsu da takalma, shi ne abin da ake nufi. Ai annabi balarabe ne, gogaggen balarabe, ba sallah ce irin taka ruku'u da sujuda ba, ko a dadin abin da yake nufi sallah service da suke zuwa su taru a cikin churches, da ba sa shiga da takalma. Sai annabi ya ce ko ku rinka shiga da takalma. To sai suka zo yanzu suna shiga da takalmi, to mu kuma sai a ce to tunda suna shiga da takalmi yanzu to mu kuma mu daina, a sai mu tsaya akan al'amrul awwal. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam yake cewa wa hayhata an yujad hadha an-nas bal kullu ma za'amuhu lin-naskhi wa hadith Aisha ani fi salati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi mard mautihi ma Abi Bakar wa la yadullu ala shay'in mimma aradu. Hadithin da suke hujja da shi shine hadithin Aisha cewa sadda annabi ya rashin lafiya, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana limanci, limancin da yake yi yana yi ne ainihin a zaune, Abubakar kuma yana ainihin yi a tsaye. Sai suka ce wannan dalili ne akan wannan hadisin ya shafa wancan. Ina ɗaliban nan al-Awtar da aka yi karatu jiya, daga nan za ku gane idaliman samar da saɓani da bakin shi a can ya ce kada a yi ya hana, nan kuma sai ya faru dab da zai rasu an yi a aikace, bai buɗe baki ya yi magana ba ko. Ana nan akan umarnin farko, domin wannan aiki ne, aikin wannan da ya faru ba zai share wancan ba, na ɗaya kenan. Na biyu, malamai suka ce wa ya sanar da ku cewa wannan hadisin shine na ƙarshe ɗin, shi wannan da muke magana kuma wa ya sanar da ku cewa ba shine na baya ba, ba ku da dalili akan wannan. Ma'ana tunda ba ku da dalilin cewa wannan ne yazo daga farko, wannan ne yazo daga kaza, a sai ku bar mas'ala a haka, musamman a can baya din ga irin maganganun da yayi. Allah ya taimaka. Wa alaikum salam. To ina zuwa malam, sai ce wala yadullu ala shay'in mimma aradu thumma inna fil hadith at-tasrih bi ijabi salati al-ma'mum qa'idan. Yace kuma cikin waɗannan hadisai karara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa wajibi ne ayi sallah din ainihin mamu su yi sallah a zaune, ma'an nassi ala anna hadha bina ala anna al-imama innama ju'ila li yutamma bihi wa la yazalu al-imamu imaman wal ma'mumu mulzamun bil itimam bihi fi kulli af'ali salatihi wa amarna bi adam al-ikhtilaf alayhi li'annahu junnatun lil musallin wa la ikhtilafa akthar min adam mutaba'atihi fi arkanis salati. Malam yace ai liman yana nan a liman, mamu kuma yana nan akan an tursasa shi lallai lallai kwaikwayi liman. To babu inda sabani yafi muni fiye da a ce a gabobin sallah ka saba wa liman. Liman yana zaune kai kana tsaye, ko liman yana tsaye kai kana zaune, an samu sabani. Dan kada kuskuren fahimta ya faru, bari in tsaya in tattauna mas'alar jalsatul isra kaɗan anan tare da cewa za a zo a tattauna ta. Kada wani ya ce to tunda haka ne wannan dalili ne akan kenan idan limami na bai yi jalsatul isra ba ni in na taso ba zan yi ba, ba dalili ba ne. Domin abin da ake nufi a nan shine sadda liman ya taso daga sujuda ta biyu da kai da shi waye riga tasowa, liman ya riga ka tasowa, da ya taso shi sai ya wuce tsaye, kai kuma da ka taso fa bayan shi sai ka ainihin zauna zaman jilsatul istiraha, anan baka saba mishi ba ko miskala zarratin. Saboda me?
saba mishi a wannan halin shine ka riga shi dagowa, kamar yadda kada ku yi sujuda sai yayi, kar ku dago sai ya dago, to shi ya fara dagowa sannan sai kai ka dago. Sannan kuma wannan zama da kai zama ne khafif, zama ne mai sauki. Sannan kuma asali abin da kai shine asali, abin da shi liman ya shine sabani. Dan haka biye wa liman a irin wannan halin, to ya kuma saba wa la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi, domin a wannan halin abin da aka nemi liman shi ma yayi jilsatul istiraha, sai bai yi ba. Bai yi ba dalili ne akan kai ka kai, a kai sai ka yi. Ina matsayin kenan limamin ka bai runguma hannu ba, ya saki hannu a sallah, za ka bi shi sallah. To amma tun da ya saki hannu a sallah, kai ma sai ka saki, kai sai ka rungume. Ko kun fahimta jama'a? Ina faɗin wannan ne don ka a fahimci kuskure akan wannan gaba, cewa tunda an ce sabani a wuri na gabobin sallah, a gabas sallah ga mai jilsatul israha bai saba ba, don ba shi ya riga liman dagowa ba. Ku karanta fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma ainihin Sharhul Minhaj na ainihin Al-Imam Al-Ansari a mujalladin shi na farko. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sunan littafin Mughnil Muhtaj fi Sharhul Minhaj. Minhaj littafi ne na fiqhun Shafi'iyya wanda Imam An-Nawawi ya rubuta, sai aka samu Al-Ansari sai ya sharhin shi a mujalladi hudu. To mujalladin shi na daya, shafi na 179, ya tattauna wannan mas'ala akan cewa liman ko bai jilsatul istiraha ba mamu zai yi, kuma mamu bai da dalilin da zai ki. Ibn al-Arabi a cikin Aridatul Ahwazi sai ya ce malamanmu na Malikiya da suka ce wanda ya jilsatul istiraha da mantuwa, wato mutumin da ya zauna da mantuwa a raka'a ta daya ko a raka'a ta uku, suka ce zai yi sujuda ba'da salami, sai ya ce sun yi kuskure. Ya ce wurin da aka samu manzon Allah na zaunawa da gangan, kai sai ka zauna da mantuwa, ai bashi ma ake binka. Kokuwa ya ce da gangan manzon Allah yake zama, kai sai kai da mantuwa, bashi ma ake binka. Karanta Aridatul Ahwazi, Alqali Abubakar Ibn al-Arabi kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'ar musulmi, waɗannan su ne takaitattun abubuwan da na son ainihin karanto mana a cikin wannan littafi Ar-Risala ta Al-Imam Shafi'i. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba daya. Dan haka in limamin ku bai da lafiya ya rage, wato shi mutum in kuka dauko shi kuka nada shi a liman jama'a, to ya riga ya zama liman din fa, da masallacin da sallar da al'amuran gaba ɗaya suna hannun shi ne, shi ne yake da haƙƙin zaɓen ladani. Ya kamata ku gane wannan. Mutumin da kuka nada liman, shi kuma liman shi zai zaɓi ladan, ba wai ku ne za ku ce mishi ga ladan ba, a'a shi zai zaɓi ladani. Shi kuma a matsayin shi na wanda ya dace da cancanta shi ya san waye dace. To in ya zo sallah ya ce zai yi a zaune, ba ku da ƴancin ku ce a'a, sallah a hannun shi take. Dan haka sakkwatawa sun yi gaskiya, sai ka ji ba sakkwato ya ce wana ka ba mu sallah. Liman ne yake ba su sallah. Ko kun fahimta? Mu kuma sai a ce liman ya yi mana limanci ko ya yi mana sallah, amma ba sakkwato sai ya ce wana wuce ka ba mu sallah, bakka mu sallah. Ma'anar wannan sallah a hannun liman take, shi yake ba ku kenan. To in ya ga dama ya ba ku ita a zaune, saboda mai bai da lafiya, to kuma sai ku zauna ku karba a zaune. Na'am, malam kace mene? Na'am, sallallahu alaihi wasallam. Aina a asalin sallar Abubakar ne ya fara ta a matsayin liman. Za mu zo mu samu wannan matsala a gaba. Abubakar ya fara sallah a matsayin liman saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya. Da Abubakar ya ci gaba da limanci, sai Annabi ya samu sauki, sai ya fito. Da ya fito sai ya zauna. To da ya zauna ne ya faru, sai ya karbi limancin, sai Abubakar ya juya, sai ya koma ya zama mamu. wata matsala ce ke ban dariya a cikin matsalar wadda yanzu haka sai jakan magori ta dauka da hatsin bara ma'ana sai a kai radio ita ce ko akwai yiwuwar irin wannan ta faru a sallah akwai irin surata tana faruwa saboda mutane sun tashi tana faruwa ba sa damuwa shine illiman ya kari alwala shi ta kari ba akan yi istikhlafi ba a dauko wani daga cikin masallatan to abinda nake ishara yake ban dariya in ya zama wanda kuka jawo daga baya shigo masallacin an tsere mishi kun san tana faruwa kun fara sallah ku biyu liman na gaba sai masallaci ya cika sai aka gyaggyara sahu sai zama wannan da yazo ya same ku a raka'a ta uku daga baya ya shigo kuma alwalan liman ta kare da ya waiga ya kamo haka sai ya kamo shi sai yazo ya karba ya halatta shi ya ci gaba da limancin a halin kuna da rakawo'i sama da shi ya halatta za a yi ne kullum ala sunnatihi yazo ya ci gaba da muku limanci idan ya ci gaba da muku limanci shi yanzu zai gina sallan ne a bisa tashi ba a bisa taku ba san da yaje ya zauna zama inda yake zai zame muku ku sallama ne a lokacin da ya kabbara ya miƙe zai tashi ya ciko ku kuma taku ta cika sai ku yi sallama fatawa ta farko fatawa ta biyu kuma za ku iya zama ma'ana ku kale ta ku sa sallar ta zama on hold ku held in sallar ku rike ta har ya zo ya yi tahiya ya yi salati ya yi sallama sannan ku yi tare da shi ɗayan biyun duk wanda kuka yi daidai ne to matsalar gaba ita ce ko akwai yiwuwar liman ma musu riga shi kabbara harama duk ya faru yana nan cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbarta sallah an ci gaba da limanci sai ya tuna yana da janaba sai ya ce makanakum ku tsaya inda kuke ma'ana ku rike ta anan ku take ta anan sai je yo wankan janaba ya shigo sannan sai kabbarta yanzu da shi da su waye riga sallah shiga sallar su wato akwai matsalolin aka dauke ka daga kauyen ku na fiqhu aka shigar da kai duniyar aka shigar da kai duniyar ilimi sai kaga yasa Imam Al-Ghazali yace in ka shiga duniyar ilimi zaka bincike ka wanke zuciyarka yace in ba haka ba ilimin ba zai shiga ba saboda da zaran ka ji wani abu ya saba abinda ka sa sai ka ce eh haka ne yadda ka ji haka ne natsu akwai wata mana nan zuwa shine sai ka bude zuciyarka kawai ka rinka gwada dalilai da karfin su da nagartar su sai ka wayi gari ka zama mai ilimi amma in ya zama ka rike ka kame duk abin da ka ji ka ce to shikenan aka ce wani Allah ya ba mu alheri sai ka tashi kai gaba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am zai bi sallar mamune bai da lafiya ko yana da larurar da ba za ta iya ba shi dama ya tsaya ba sai ya bi sallar a zaune ko da gwargwadon yadda ta kama babu lafiya nan ina fata an gane domin a ƙarƙashin wancan umumi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an sanya liman don ai koyi da shi ne to kai kana da larurar da za ta sa ba za ka iya koyin da shi ba ina fata an gane wa alaikum salaam wa rahmatullah na'am 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 ai zai zauna ya zaman tahiya shi ma din ko idan ya zauna ya zaman tahiya a lokacin shi yana zaman tahiya na farko ne su kuma fa na biyu shi ne muka ce da zaran ya kabbara ya miƙe zuwa ta uku su ba za su bi shi ba don suka bi shi ta zama ta biyar sai su sallama in ba haka ba sai su tsaya har ya idar da waɗannan guda biyu ya zo ya same su sai ya yi sallama gaba ɗaya na'am 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 a nan zai lankwasa su bi shi shine misalin kurkukun liman yanzu tunda shine ya zama liman, kun ga shi yanzu sanda liman matsala ta same shi, shi raka ɗaya ce da shi, su kuma fa biyu ce da su. Lokacin da ya miƙe, su in suka miƙe, sun miƙe a ta nawa? Ta uku. Kuma ba su yi zaman tariya ba, ba komai. Ai, kai ma haka ta sha faruwa gare ka, amma wata sura ce da maiwa baka faɗa ka ba, don kai ba liman ba ne. Mamu da yawa haka na samun shi, wurin da ya kamata ya zauna sai liman ya tursasa shi ya miƙe, wurin da ya kamata ya miƙe sai liman ya tursasa shi ya zaunar da shi. Kai ma yanzu a nan ku waɗannan mamun sai ku tursasu sai zaunar da ku a raka'a ta uku. Sanda ya zaunar da ku a raka'a ta uku, shi yana ta biyu. Da ya miƙe bayan ya tahiya, shi ya miƙe a ta uku ko? To ku kuma fa ta huɗu kenan. A daidai lokacin da ya gama tashi ta uku ya zauna jilsatul istiraha, kuka zauna, ku sai zama zaman tahiya ne. Sai ku yi tahiya. In kuka yi tahiya shi ne na ce ko ku sallame da kanku ko ku jira shi in yi sallama ku yi. Al-Imam Ibn Hazm din ya warware waɗannan matsalolin a cikin ainihin littafin shi Al-Muhalla jama'a. Haka nan Ibn Taymiyyah yana da littafi wanda ke ɗauke da ka'idojin da ake gina irin waɗannan masailu din. Sunan littafin Al-Qawa'idun Al-Fiqhiyya, Al-Qawa'idun Nuraniyya Al-Fiqhiyya. Al-Qawa'idun Nuraniyya Al-Fiqhiyya. Din ya warware waɗannan matsalolin. Allah ya taimake mu. Na'am. Alaikum. Na'am. Now, liman na jilsatul istiraha, sai mamu suka miƙe, babu komai nan ma. Innama dai kawai kamar can ne kamata ya yi su ma su yi don ta tabbata. Amma wannan miƙewar da suke ba su saba mishi ba, domin ba su suka riga shi tasowa daga sujuda ba. Tasowa daga sujuda a nan shi ne yake tabbatar da wane ya riga wane. Ai, sai da liman ya ɗago, sai ya zauna jilsatul istiraha. Da suka ji ya ɗago ya tabbata, sai suka ɗago, su kuma fa sai suka miƙe. Sallar su bata ɓaci ba, ta yi, sai dai kawai ba haka aka so su yi ba. Wato, in abu ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ka yi haƙuri ka lankwasa kanka ka bi shi ne. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Wallahi, waɗannan irin biyayya ita ta ɗaukaka darajar sahabbai. Har su ɗaya suka taɓa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda ka umarce mu yi mana nauyi, yace kuna son kwaikwayon Yahudu da Nasara ne? Qulu sami'na wa ata'na, ku ce mun ji mun bi. Suna cewa sai Allah ya saukar da amanar rasulu, amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi, sai Allah ya ce wal mu'minuna, mu'mine ma sun yadda kamar yadda manzon Allah ya yadda. Kullun amana billahi. Saboda haka ka'ida take jama'a. Ya kamata ka shirya kamar yadda Mala Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi yake cewa, musulunci shine ka bar al'adu miyagu. Daga cikin muguwa al'ada akwai kyamar shari'a, haka siddan sai shaitan ya kyamatar da kai shari'a, muguwa al'ada ce. Ka koma zuwa ga hasken da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi. Manzon Allah dan aike ne zuwa ga kowa jama'a sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Al-Imam al-Bukhari yace babun idza asaba thawbul musalli thawbal musallim ra'atahu idza sajada. Babin dake bayani akan cewa idza asaba thawbul musallim ra'atahu idza sajada, idan tufafin mai sallah ya taba matar shi a halin yazo yin sujuda, yaya kenan? Wato, asalin matsalar Imam al-Bukhari yana ishara ne zuwa ga ƴan Ahnaf, amma wani abin mamaki su da kansu sai ba su gane da su yake ba. Su ne suka ce qaulan wahidan Ahnafiyyance, in ka taba mace alwalaka ta kare, da ka taɓa mace, duk wannan tafsili da mai ishmawu ya yi su babu ruwansu da shi, cewa in ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba, ko ba ruwansu, kana taɓa mace alwala ta karye a Hanafiya. yasa wata shekara da aka yi hira da su a Makka aka ce to ya kuje wajen aikin haji sai suka ce sun zo Jidda wai suna aje mazamarsu ne sun suka zo Jidda sai su aje mazamarsu da kowaye kai kana cikin kewaye Ka'aba sai ka ji mace ta goge ka ko ka goge mace ko sai ka ji an jeho ta wurinka ko an jefa ka jikinta to ga gan ba haka ba sa kwana 10 suna dawafi ba su gama ba to shine suka ce in suka zo Jidda sai su aje mazhabar sai su a ruwar da tafi sauki sai su shiga da ita sun da sai su dauki abin su sai su abinna to tambayar shine a Hanaf kuma wadanda suke cikin Makkah fa wato su kuma sun zo shiga Ka'aba sai su aje a kofar masallaci kenan su a wurin su da zarar mai sallah jikin shi ya taba jikin mace to alwala ta kare to shine Imam al-Bukhari yake musu ishara akan to yanzu idan mutun na saye da taguwa ko babbar riga ko alkyabba sai yazo yayi sujuda matar shi na kwance kusa da shi jikin shi bai taba matar ba amma rigar shi sai ta taba nan kuma fa amma hatta Badruddin al-Aini da yazo sai da ya kauce magana cewa Imam al-Bukhari yana ishara kamar an yi sabani ne akan haka amma babu wani sabani ai sallah ta yi shi da yake ya zauna ya rayu cikin su ya san yadda suke haka duk inda malamin hadisi ya taso kun ga haka Allah yake jaraba su mafi yawancin waɗanda suke tasowa suke zama malaman hadisi su zama kuraye a hadisi sai zama cikin ahnaf suke tasowa ku duba Albani Muhammad Nasiruddin al-Albani duk garin su Hanafiya ake bi hadda baban shi shi yasa lokacin uban yana dare da yake malami ne sai zauna suna tattaunawa da ya ga abu sai ce Muhammad ga irin naku abin an zama kamar wasan zage-zage da kanawa ga irin naku yanzu wannan hadisin ma sai ku dauka yace kuran inda ya inganta za mu aiki da shi baban Allah ya taimake shi da kaifin magana ba da Laraba da dangin nayi sai sun yi galaba akan shi amma haka Allah yake taimakon malaman hadisi ya tsuro a tsakiyarsu su a Hanaf ne suna da karatu suna da kaza suna da kaza suna da kaza sannan ya tashi kuma aka dauke shi ya koma ya girma tsakiyar Larabawa can ya zo da abin da dangin shi na asali za su ce ba haka suke ba su fiqhu kawai suke bi nan kuma inda ya taso ya girma duk kokarin shi za su ce ai bagwari ne ba Balarabe bane shi yasa yana tarihin shi yace tun yana karami yana primary sai malamin shi yake cewa ya Albani allim al-arab al-arabiyya ya kai dan Albaniyan nan zo ka koya wa Larabawa yaran su Allah ya mishi zalaqatul lisan yana iya sarrafa harshen Larabci sarki ya tabbata ga Allah shine a wani kasar yake cewa daga cikin hikimar Allah sai aka taso aka yi hijira da ni ina dan karami daga kasar mu ta Albaniya bayan nayi wayau na iya yaran gida sannan na dawo kuma nazo na zauna cikin Larabawa ne makaranta na iya yaran su na asali fusa yace sannan kuma na iya amiya irin tasu wani lokacin sai kaji a kasar din yayi wa'azi sai juya da broken din sai ai musu saboda akwai yan tsofaffi su zo jin falala to duk wancan da aka yi ba su san me aka ce ba yaran su ne na asali yanzu wannan karatun da ake yin ana karantawa mafi yawancin Larabawan duniya ba sa jin me ake cewa in ka zo kana karatun Al-Qur'ani a gaban Balarabe da shi da mutumin garin ku na ƙauyen ku duk ɗaya ne baya ji ina fatan mun gane wallahi haka wani dattijo mutumin Masar na zauna gaban harami ina karatu sai dai dafa ne ya ce ya Muhammad mazbut to shi ne can sai ya ce ko zan samu dan yi mishi sharhin wasu abubuwa haka bil'amiya dan ya dan samu ya ƙara fahimta gashi muna cikin Ramadan wata mai falala ya ji ya samu lada amma kuma ko yana son ya dan ji wasu fawaid dole in baka jiwa kai da yaran su ba in bai makaranta ba baya ji saboda amiyar ta zama wani yare ne daban kana nan an koya maka al-haqiba sai ka je ka ce mishi indaka al-haqiba sai kalle ka kamar gunki sai ka ce mishi ashanta sai ka ce mishi shanta ita ce jaka da broken in ka ce al-haqiba bai sani ba ko kana larabci kaza sai ita kallon ka muna zaune majalisin samir sai aka yi magana gero addukhul sai duk ɗaliban suka ce ish dukun Samir ya kyalkyale da dariya ya dafa ne ya ce sai ka gaya musu me dukun dan ta musu kwatance ba su gane ba sai faɗa musu da amiya sai suka ce sun gane addukun gero ba su san gero ba kalmar gero kuma waɗannan ɗaliban ilimi ne kenan shi yasa na daga cikin baiwar da Allah ya yi mana a tsakankanin musulmin duniya kakaf mu muna koyan larabci ne don mu koyi addini duk wanda ka je ka samu a ƙasar larabawa yana koyan larabci ne don ya je ya samu aikin jarida ko wani abu daban ba ka zaga mafi yawancin sojojinsu da 'yan sandansu waɗanda galibi secondary suka gama galibin wanda ya gama secondary bai kai ya ji broken yake standard Arabic ba ya ji fusa da ka haɗu da Balarabe kana ganin shi kaza kaza kai mishi baya fahimta ɗan sanda ne ko soja ne baya fahimta sai inda ya yi digiri ko ya ɗan daɗe a duniya kaza 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 shi ne zai fahimta shi yasa ba ƙaramar baiwa ce Allah ya mana ba rannan muka je wani taro mutumin ƙasar Sudan ne ya miƙe ya ce musulmin Najeriya ku ji tsoron Allah a yau in kuka ga dama za ku dawo da daular Usmaniya ya ce domin duk gaba ɗayan Afirka babu inda aka yi gwagwarmaya aka kafa gwamnati ta musulunci da ilimi ya ce sai a Najeriya ya ce har Sudan ba da ilimi aka yi haraka ba da zafin kai ne kawai da ɗumin ƙirji ya ce amma duk abin da kuka sani sai da su ɗan fodiyo suka rubuta muku da ilimi aka yi gwamnatinku ba wai da zafin kai ba haka ne da abin da ake kai sai da ya zama Shehu Abdullahi Gwandu yana da littafi sunan shi Dawul Musalli kamar ahalari ne duk abin da muke bukata sai da ya zan akwai shi sai yasa mun so zamu da'awa interior da'awa internal da'awa ba sai mun hada da foreign ba sai mun dibo na wasu kasashen waje ba kawai abin da ake bukata jama'a shine a samu matasa su je su koyi waɗannan littafai don a zo a yada a karantar a nuna wa mutane wannan shine kiman mu jama'a wallahi professor ne shugaban wata jami'a daga Sudan ya zo yana wannan magana yace kakab da haraka da aka kafa gwamnati a Sudan tun wancan lokaci da musulunci yace kawai da karfin imani ne da zafin kai da zafin kirji yace amma ba tsabar karatu bane yan taliban gaba ɗayan tafiya yan taliban babu mai diploma gaba ɗayan tafiya yan taliban babu wanda zaka duba ka watsa mishi larabci ya amsa maka tsabar imani ne amma a Najeriya fa abinda muke fata a Najeriya Allah ya kawo mana salihan shugabanni ba kududdufi muke ciki ba teku ce ta waɗanda duk abinda kake tunani akwai shi a duniya akwai shi a Najeriya amma da ya zama an samu matsala shikenan insha Allah kuma za a samu gyara matasa da dattawa kada wanda zuciyar shi ta mutu za a samu gyara Najeriya za ta gyaru insha Allah mala yace babun idza asaba thawbul musallim ra'atahu idza sajada babin da ke bayani akan idan tufafin masallaci ya taba matar shi a halin shi masallacin yana cikin sallah yayi sujuda shin sallar shi ta baci ko alwala shi ta kare amsa ita ce a'a qala haddathana musaddad an khalid qala haddathana sulaiman ash-shaybani an abdullah ibn shaddad عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد قالت وكان يصلي على الخمرة صلى الله عليه وسلم ميمونة ما تم نظن الله تي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنها تجي قالت تجي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منزون الله كيرا da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance ko yusalli yana salla wa ana hiza'ahu ni kuma ina daidai da shi abinda take nufi daidai da shi shine ina ainihin saitin shi a gaban shi ko kuma ina daidai da shi kamar yadda a ce da sahu muka yi wato ina ainihin daidai da inda yake tsaye wa ana ha'idun alhali ina hailama wa rubbama asabani thawbuhu wani lokacin sai tufafin shi ya taba ni idza sajada idan yayi sujuda mahalli shahir kenan tufafin annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zuba jikin as-sayyida ainihin maimuna a halin bayan ma fa ita mace ce kuma tana haila tare da haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da sallah. Qalat Maimuna tace wa kana yusalli ala al-khumra, manzon Allah ya kasance yana sallah akan al-khumra. Asalin al-khumra ma'ana shimfida wadda take daidai da mutum guda, ita ce kamar kace dadduma, kamar kace dadduma, amma asali wato kamar mayan fadi ne, kamar bunu ne ko zana haka shine suke yi daidai da gurgurdan iya yadda masallaci zai yi sallah. Shine aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah akan irin wannan ainihin dadduma insha Allah ta'ala. Imam al-Bukhari zai mana hujja da wannan hadisi nan gaba kadan ba da dadewa ba akan halaccin yin sallah ainihin akan al-khumra insha Allah ta'ala. Allah ya taimaka. Dan haka jama'a, idan mutum yana sallah matar shi tana kusa da shi, a haƙiƙan al'amari fa Bukhari ya kai matuƙa ne ma na kawo wannan, ko da jikinka ne ya taba ta babu komai, domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah yana ɗauke da ainihin jikanya shi. Mace ce ta iya yawa ka ce to ai ƙarama ce, to Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana alwala zai fita sallah sai kama Aisha sai ainihin sumbance ta. Duk waɗannan abubuwan sun tabbata jama'a. Taba mace ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba, ka yi niyyar jin daɗi ko baka yi niyyar ba, bai karya ainihin alwalaka ba balle ya ɓata sallarka. Na fata an gani. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Babu salati ala al-hasiri, babin da ke bayani akan ya halatta a yi sallah akan tabarma. Ta iya yiwa ka ce a lafiya tabarmar, a cikin malaman fiqhin musulunci al-Imam Sha'bi ya ce bai halatta a yi sallah akan tabarma ba, ya kawo kuma ayaye hujja da ita, yace saboda Allah madaukakin sarki yana cewa waja'alna jahannama lil kafirina hasira, mun sanya jahannama ita ce tabarmar kafirai, haka ya fasara ayar jahannama ce tabarmar kafirai. To tunda jahannama ta zama ita ce tabarmar kafirai, to ka zo kana kwaikwayon kafirai a nan duniya kana sallah a irin makwancinsu a lahira? Asalin ayar kuskuren fahimta yayi mata. Abinda kalmar hasira take nufi anan mahsur, ai waja'alna jahannama lil kafirina hasira, mun sanya jahannama ta zama matsara, daga hasara al-ihsar tsarewa. Ina fatar mun gane, amma sai ya dauki kalmar azahirin ta cewa hasira, haƙiƙanin al'amari hasir tabarma take nufi, hasir kuma a cikin waccan kalma ta zo da ma'anan matsara ne ba tabarma ba. To wannan sabanin da aka yi jama'a, an samu malaman fiqh wasu sun goyi bayan Imam Sha'bi suna cewa sallah akan tabarma bai halatta ba. Shine Bukhari ya ce babu salati ala al-hasiri, babin da ke bayani akan ya halatta a yi sallah akan tabarma. Sai ya ce wa salla Jabirun wa Abu Sa'idin fi safinati qa'ima, da Jabir da Abu Sa'idin Khudri sun yi sallah a cikin jirgin ruwa a tsaye. To ina mahallin shahid anan, shine me ya raba tabarma da jirgin ruwa, ma'ana dora wani abu a yi sallah tsakaninka da ƙasa. To yanzu wannan bayan tsakaninka da ƙasa din ma akwai ruwa da ya sha makance tsakaninku, sannan gashi an samu sahabi Jabir dan Abdullahi da Abu Sa'idin suna yin sallah akai. Yin sallah a cikin jirgin ruwa jama'a ya halatta. Akwai bahasi mai zaman kanshi wanda zamu zo da shi in Allah ya so, shi ma zamu zo muku da shi har ku protestant. Malaman farko sun kasance suna ganin halaccin sallah a jirgin ruwa. To asalin matsalar ita ce sallah a ƙasa ake yi, kun ji inda matsalar ta taso. To in ya zama ba za ka samu damar yin sallah a ƙasa ba, sai ka hau bene, mun ji cewa ya halatta. To sai suka ce ai abin da yasa ya halatta saboda benen nan ƙasa ta taho ta hada tsakaninka da ƙasa din, ma'ana an samu bango garu dama da hagu, an samu duraku sun tsaitsaya. Sai suka ce to ina ƙasa ta hada ka tsakaninka da jirgin ruwa, ina ƙasa ta hada ka tsakaninka da jirgin sama, ina ƙasa ta hada ka tsakaninka da mota, ina ƙasa ta hada ka tsakaninka da jirgin bindin ƙasa. Da waɗannan abubuwan suka duba sai suka ce bai halatta ba. Amma matsalar ita ce asali ba wai ƙasa ce lallai za ta hada ka ba, abinda ake so ana son a samu wata madda wadda za ta hada ka, wato a samu wani maganaɗisu da zai hada ka da ƙasa. yayin da kake sallah a bene draku da bango ya hada ka ko to sanda kake sallah a jirgin kasa kuma fa kwangirin jirgin ya hada ka sanda kake sallah a jirgin ruwa fa ruwa ya hada ka sanda kake sallah a sama fa a jirgin sama iska ta hada ka ma'ana akwai conductor na ce conductor ba karam mota ba na yi kalma ne ta malaman chemistry ko physics ko menene na fata an gane Allah ya taimaka wa qala al-hasan wannan asarin da muka karanta na Jabir dan Abdullah da Abu Sa'idin Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da su wa qala al-hasan al-basri yace qa'iman ma lam tashqa ala ashabika kai sallah a tsaye a jirgin ruwa matukar ba za ka kuntatawa abokan tafiya ka ba ko jama'arka taduru ma'aha za ka rinka juyawa tare da ita wa illa in kuwa ba zai yi kai sallah a tsaye ba fa qa'idan to sai kai a zaune abinda malamin yake nufi shine idan ka tashi za ka yi sallar asali an so jirgin ruwan ka tsaye da shi ya fuskanci alqibla ko kuma in za ka gano inda alqibla take shine ka tsaya ka fuskanci alqibla an so haka ba dole bane idan kai haka in ka fara sallar ka jirgin ruwan na juyawa to ba za ka rinka baudewa ba kana komawa kuma kana fuskantar alqibla a duk inda ya juya ka rabu da shi kawai ka ci gaba da kallon inda yake juyawa ba ka da matsala ina fata an gane haka jirgin sama jama'a haka mota duk waɗannan bukatu ne da larurori suke kama mutane jama'a kuma mutanen da suke zauna a gida to galibi ba su san wasu halaye da ake shiga ba shi yasa idan aka samu mutum ya zauna a garin su ya girma a garin su ya zama malami a garin su fatoyin shi ba su da dadi so da galibi tunanin shi yana takuruwa zuwa ga garin sai mutum ya ce yaushe za a yi tafiyar da har za a ce baka samu yin sallah ba mutumin da zai tashi daga Najeriya ya ce zai tafi India ai ba karamar tafiya ba ce jirgin Najeriya da in ya tashi Nigerian Airways yakan kai awa 11 kafin ya kai Dubai saboda yana biye-biye wasu kasashe to yanzu awa 11 jama'a awa 11 wata sallah ba za ta gilma ba za ta gilma to yaya za ka yi ta in ka ce sai an sauka karshen ta sanda za a sauka matsala ta faru kusan duk shekara alhazan Najeriya masu zuwa aikin haji ko umra suna fuskantar irin wannan matsalar shine sadda za a tashi daga Kaduna misali sadda za a tashi daga Kaduna karfe 2 na dare za a sauka Saudi Arabia bayan bayan awa 4 da rabi da kicikicin sauka da sauransu sai ka ce bayan awa 5 to in ka dora awa 5 akan karfe 2 na dare ya zama nawa kenan karfe 7 na safiyar Najeriya ko to za su sauka daidai karfe 9 na safiyar Saudiya kenan na haka sai ga alhazai an sauke su karfe 9 ba sallar walha suke ba sallar asuba suke yi in ka ce mishi ya sallar a jirgin sama sai ya ce a'a da abinda ya kamata shine sadda suka taso karfe 2 sai bar agogon shi a wannan lissafin karfe nawa ake sallah a Najeriya ta asuba karfe 5:30 ko 6 saura kwata ko karfe 6 yana ganin karfe 5:30 tayi sai tashi a jirgi sai alwala sai sallah arnan inda yake ta yi wa a ce to bai samu ruwan alwala ba dan a dokar jirgin saman ba a so a yi fata-fata da ruwa a zubar da shi a kasa akan ainihin daddumar jirgin saman ko akan kasan jirgin saman to ya zai yake nan in babu hali ya buga taimama in babu hali sai yayi sallar haka to in yazo zai yi sallar ina zai samu fili a jirgin sama inda zai yi sallar na'am akwai jiragen saman da suke da dan tazara a tsakiyar su tsakanin ainihin wannan zango zuwa wannan zango ko wannan kona zuwa wannan kona zai iya aje da duma shi kadai dai yayi sallah to amma in haka bata samu ba fa sai ya dawo kan wannan tsukakkiyar kujera tashi sai ya zaman shi in ya zauna ya tada iqama tsaf in ya tada iqama tsaf ya ainihin rungume hannun shi ya ci gaba da sallar shi a ina zai yi sujud